الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يوم درس منبقى كنا أشكين تفسيرا لتاك الله من ذركي أيو شاشدة قوتا شعبان إجراء تأنب صلى الله عليه وسلم تدقود الأريخ لدى عشرين دا تقوص وان دي داتي دا عشرين دا ترى قوتا تقوص تشكرا تدقو بيودة بقوية ميلادية kuma za mu tashi a cikin aya ta 40 a cikin suratul baqara. Allah ta'ala yace ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabu. Wannan shine kira na biyu da yazo a cikin littafin Allah mai tsarki a yanda jerin gwanan tartibin alqur'ani yake. Kira na farko shine aka kirawo shinkin mutane baki daya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum bani isra'il. Kira na biyu shine ya bani isra'il, su ba a kira su zuwa ga bautar Allah ba, sai aka kira su zuwa ga tunawa da ni'imar Allah da ya musu, domin su akan tauhidi suke. Sai dai illar su ba su gaskata da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma sun musanya addinin nasu, sun cancanta su, sun baddala shi, da haka kiran ya zamanto na daban. Domin alqur'ani madaukakin sarki ya alqur'anin Allah madaukakin sarki ya tsawaita bayani akan bani isra'il da kissar su. Malamai sun faɗi hikimomi da dama na wato ambaton bani isra'il da kissosin su a cikin alqur'ani. Mafi abubuwa wanda yake mafi bayyana daga cikin hikimomin da malamai suka faɗa abubuwa guda biyu ne. Na farko, kamar inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa Allah madaukakin sarki ya bar ahlul kitab kuma ya yawaita ambatonsu a cikin alqur'ani da bayanin kissosinsu domin su zamanto shaida ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa mushrikai awalam yakul lahum aya an ya'lamahu ulama'u bani isra'il. Shin ba su ga akwai aya ba a cikin alqur'ani ne kasancewar malaman bani isra'il sun san gaskiyar alqur'ani, sun san gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? To ahlul kitab Allah ya bar su ne domin su zamanto shaida ga gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Allah ya isa shaida tsakanina da ku da kuma waɗanda yake suna da ilimin littafi, su ne ahlul kitab, banu isra'il su ma shaida ne tsakanina da ku kafirai, in ji man Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Hikima ta biyu shine larabawa mutane ne wanda yake gwanaye a wajen harshensu, don haka ba za a yi musu gwaninta da don haka alqur'ani ya gama da su ta hanyar cewa ga aya irin ta alqur'ani. shine yana da fasaha ya kuma gagara ba da ni ba za a iya kwaikwayon sa ba aka gama da Larabawa tunan wajen su ka ahli kitab su ba za a ce za a yi musu barazana da harshen Larabci ba tunda su ba Larabawa bane amma su ma Abu Talib taki ne mushrikai su suke gani su ne malaman al'umma suna da sanin labarin farkon halitta kisoshin annabawa la abin da ya danganci wato alamul gaibi na mala'iku da aljanu da kuma abin da ya danganci abin da yake faruwa a nan duniya na tarihin al'ummomi da sauransu wannan shi ya maida su malamai shi ya sa nema Qurayshawa suka tura a je a tambayi yahud ahlul kitab tsakanin su Qurayshawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanne ne yafi dacewa da daidai alam tara ila alladhina utu shine suka ba su ansa suka ce ku ne kuka fi dacewa Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula ahda min alladhina amanu sabila suka sheda zur to wato saboda ana daukan su da kima babba dan saboda ba wanda ya iya karatun littafi wanda ya kunshi ilimi na mutanen farko da abubuwa na alamul ghaibi alamul ulwi duniyar mala'iku da duniyar aljanu in ba su ahlul kitab kuma ahlul kitab kuma ba kowa da kowa bane sai malamai daga cikin su domin suna koyewa da yawa daga cikin su kadan ne suke bayyanawa saboda haka da yawa gama garin su ba su da ilimin abin da ke cikin littafi kalilan ne kuma su ake suna takama da wannan ilimin nasu suna cin duniya da shi suna ciyar da addini da wannan ilimin sun samu makami ba kadan ba a cikin al'umma sai gashi alqur'ani ya zo wannan ilimin da suke takama da shi Allah ya daidaita shi a cikin musulmi lokaci daya Allah ya dauka kafal ummiyun larabawa da sun komai ba ya dauka su zuwa ga manzilatu ulama wa ahlul kitab suka samu matsayin malamai na ahlul kitab abinda ahlul kitab suke ba su labari da shi kissar annabi yusuf kissar ashabul kahfi su fada ma su kawo kurakurai sai Allah ya gaya musu a cikin alqur'ani yace ya gyara musu kuskuren su sai yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna hamsatu sadisuhum kalbuhum wa rajman bil ghaib ya nuna musu kan cewa duk ba san wannan ba ma ya'lamuhum illa qalil duk wannan alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta ibriya ba bai iya ma karatun larabcin ba lokaci daya zo ya karantar da su suka zama to manyan malaman duniya to shi yasa ɗaya daga cikin hikimar ambaton bani Isra'il da yawaita ambaton su kenan a cikin alqur'ani na ƙarshe kuma wanda shi ma malamai suna isharar gare shi ishara ne ga abin da ke faru ga wannan al'umma cewa gugurmayar da za ta kasance da al'ummar ta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kayan su ne da ahlul kitab dan har duniya ta tashi ana wannan gugurmaya muna gani har yanzu ba ta ƙare ba ga yahudawa nan a Isra'il ga masu goya musu baya nan a sauran kasashen kafirai kuma duk daga ahlul kitab ne sune yahudu wa nasara to shi yasa Allah ya yawaita bayani akan su domin mu san sifofin su domin ka san kuma cewa adawar ba ta yau bace ta tinda ce dan saboda haka a ba su wato kula ta musamman da lura ta musamman wajen kiran su a san uslubin da za a yi wajen kiran su idan kuma suna gaba a san cewa ga asalin gabar dan kar ma su yaudare ka ka dauka kan cewa yayin da suke gaba da kai suna gaba da kai ne saboda wata ma'ana daban ba ma'anar addinin ka ba duk wata gaba da ahlul kitab zafi tare da musulmi kewayewa take ta dawo ya zuwa ga da'awar addini muna gani a wannan duniyar da ake cewar wai a ba wannan duniyar da kasashen turai suke cewa su ba ruwan su da addini suna hidimar ilimi ne kawai Salman Rushdie wani abu yayi ma lugar turanci na gudunmawa da ciyar da gaba da lugar turanci da har za a bashi shaidar ban girma ta sa aka ce masa Salman Rushdie wanda sarauniyar Ingila ta bashi wannan ba wani abu yayi lugar turanci ba amma aka ce wai ai kyauta ce aka bashi ta wato hidimar da yayi ma wato a rubuce-rubucen harshen turanci ba wani abu ne yasa aka bashi wannan lakabi ba sai dan kawai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izgilanci da addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka ce wannan ya zamanto wani gwarzo ne gare su domin yayi yake da addini saboda haka gabar ba ta canzawa to wannan shine hikima ta uku wanda cikin hikimomin da malamai suka ambata to Allah madaukakin sarki ya bude fitabin wannan nabiyu da kiran su yace musu ya bani Allah ya ta'ala yace ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan Isra'il ya kira su da wannan sifa cewa ƴaƴan Isra'il Isra'il shine Yaqub Isra'il shine Yaqub kullu ta'ami kana hillan kana hillan li bani Isra'il illa ma harrama Isra'il ala nafsihim من قبل أن تنزل التوراة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ذكر أبنتي حلال لي بني إسرائيل شيء أبن إسرائيل حرم تامك فإسرائيل لأي نبي شيني النبي يعقوب ابن عباد كمانا إسرائيل عبد الله باون الله باون الله وتريبتتشن الله من الأسر وتريبتتشن الله أقول لك أن ما تنسي إسرائيل وتنسي إسرائيل وتنسي Isra'il wadansu ce Isra'il lugat wajen guda bakwai malamai suka ambata amma dai dishi ake nufi Yaqub Isra'il ko lakabin sa ne kamar yanda akwai annabawa da aka ambace su sunaye biyu a cikin Al-Qur'ani banda shi annabi Yaqub annabi Muhammad an ambace shi Muhammad an ambace shi Ahmad annabi Isa an ambace shi Isa an ambace shi Al-Masih annabi Yunus an ambace shi Yunus an ambace shi Zannun wa Zannun idh dhahaba mughadiba haka dalika haka dalika annabi yasa an ambace shi zalkifin dukkaninsu annabawa an ambace su sunaye biyu su biyar ne dama wanda malamai suka ambata cewa sunansu ya zo har guda biyu a cikin alkur'ani a cikin littafan magabata a cikin tarihin a cikin at-taura an kawo kissar dalilin da aka sanya masa suna Isra'il shine wata tafiya da yaje yayi yaki yaje ya fada tare da wani mala'ika tun farkon dare yake fada da shi yana kayar da shi ya sake tashi ya sake kayar da shi ya sake tashi har aka kira sallah har al-fujr yake to sai ce to ni fa lokacin sallah yanzu je ne sallah to shine sai mala'ikan yace to zan kyale ka je kai sallah amma kasa abin da yasa zan kyale ka ba zan kyale ka ba kai sai na sa maka sai na gaya maka laqabi da aka yi maka kuma dalilin da yasa aka yi maka lakabi kai lakabinka Isra'il da ganzu Isra'il za a rinka ce maka kuma abin da yasa aka yi maka wannan saboda ka zamanto mai ka zamanto bawan Allah haqqan bawan Allah na gaske to wannan za da cikin kisoshin da la nusaddiquha wa la nukadzibuha amma dai wannan ma'anar sa kenan Abdullah Allah madaukakin sarki bai kira su da yahudanci ba bai ce qul ya ayyuhal ladina hadu ba kamar yadda ya faɗa a cikin suratul jumu'a da kira su da ya ahlul kitab ba kamar da ya kira su a sauran wurare domin a can wuraren da Allah ya kira su ya ayyuhal ladina hadu ana duba irin abin da suka canza ne na addinin su hakan ana magana ya ahlul kitab ana nuna matsayin sa na ilimi saboda haka ya cancanta su abu kaza saboda ilimin da suke ciki nan ko so ake a tunatar da su ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi musu dan su bauta ma Allah da gaske shi yasa Allah ya kira su da sunan bani Isra'il dan su tuna cewa su ƴaƴan annabi Isra'il ne su jikokin annabi domin Isra'il din annabi Yaqub yana da ƴaƴa 12 kowanne daga cikin su ya zamanto ubani kaka ga kabila ɗaya daga cikin kabilolin bani Isra'il guda 12 waqatanahum fil ardi waqatanahum ashrata asbatan umam ibnatay waqatanahum ibnatay ashrata asbatan umama mun kasa su kabila 12 kungiya kabila ɗaya ba har 12 sune ayan annabi Yaqub guda 12 to waɗannan sune suka zamanto zuriyar bani Isra'il kuma sune har yanzu na yanzu amma a yanzu an samu ta kabila ta 13 shine wani bature malamin tarihi ya tona musu asiri yace yahudawa wannan da ake da su yanzu da suke mulki a Isra'il wanda ake ce musu yahudawan ashkenazi ba yahudawan bani Isra'il bane dan ba ta cikin kabilu 12 na bani Isra'il ba ayan annabi Yaqub bane asalinsu khazariyawa ne khazar wata kabila ce wanda suke a gefen Russia lokacin da suka ga musulunci ya taso ba za su iya cin nasara a kansa ba kuma ba sa so daular Rome ta mamaye su ta haɗe su sai sarkin su ya tara su ya tara masu ilimi daga cikin su su shawara sai suka ce abin da ya fi kawai dukkanin mu dungurungun din mu shiga addinin yahudanci idan muka shiga cikin addinin Kirista za mu zamanto mun dulmiye a cikin daular Rome in muka shiga addinin musulunci zamu dilmiye a cikin musulmi a manta da tarihin mu, amma in muka zaman to yahudawa a duniyar musulmi zaki mu'amala da mu mu'amalar ahli kitab a mai da mu ahlud dimma, sai mu zama mu zauna tare da sifar mu da al'adar mu da ibadun mu da addinin mu. To rakai sai suka shiga cikin addinin yahudanci, su ne suka yadu a cikin Russia, suka yadu a cikin Europe ta gabas irin su Poland da Hungary da sauransu, kuma su ne suke mulkin Isra'ila a yanzu, su ake ce musu Ashkenazi. Wannan tarihin bai mai Yahudawan zamanin nan daɗi ba, domin hujjar da harkar Zionism da ta wanda yake ta kafa daular Isra'il, hujjar da suke kafawa da ita wajen zama a cikin Isra'ila shine cewa alƙawarin Allah ne gare su. To wannan littafin wanda ya rubuta littafin da ya bayyana cewa su ba bani Isra'il bane, kamar yadda kan cewa ba su da haƙƙin zama a nan wajen tunda su ba bani Isra'il bane, su Ashkenazi ne, su ba saniyun bane, saboda haka ba su da haƙƙin zama a nan. Saboda haka ma irin wato yadda Yahudawa suke ma wannan Bature malamin tarihi suke masa cha sunansa Arthur Koestler da suke cha a kansa, yana littafin nasa yana nan yana nan an buga shi da 13 tribe da suke cha a kansa kashe kansa yi don suka sun yi niyyar su tozarta shi, sun nuna kan cewa ai ilimin tarihin ma ƙarya ma yake a cikin wato shaidar da yake da ilimin tarihi. Ya zamanto cewa duk duniyar nan ba wanda ma yake ma sauraron sa ya yadda ma cewa shi wani malami ne daga cikin malaman tarihi, wanda saboda bakin ciki yasa har ya kashe kansa, ba dan wani abu dan kawai yazo yayi aran gama da Yahudawa saboda irin karfin da suke da shi. To amma hakikatan asalin Yahudawa bani Isra'il kabila guda 12, duk wani ƙari wanda ya zamanto a kansu ba su ba, to sai dai ya zamanto tabi'i gare su, amma ba zai zamanto bani Isra'il ba, sai dai ya zamanto kawai tabi'i ne gare su, domin wannan khitab din ana yi ne da su bani Isra'il din banda sauran Yahudawa wanda suke ba bani Isra'il ba, kamar Yahudawan Himyar. Al-Himyar kabila ce ta Yahudawa a Yemen, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Mu'adh innaka ta'ti qauman ahlul kitab, zaka je wajen mutane ahlul kitab, su ne Yahud ba bani Isra'il bane, amma Yahud ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kira su ahlul kitab. To su za su shiga cikin wannan kitabin bitabiyya dan saboda na asalin wato kaka dan na asalin wato su ainihin bani Isra'il din sun shiga. To idan sun shiga abinda ya cancanta gare su, su ma ya cancanta ga wanda su ma suka bi su akan addinin su, tunda asalin addinin addini ne na bani Isra'il. Allah madaukakin sarki ya tunatar da su da ni'ima, sai ce udku ya bani Isra'il adkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, udkuru ku ambata ku tuna, adzikr diddun nisyan, ambato shine wato abin nan dhikrul qalb biddul nisyan kenan, kishiyar mantuwa, dhikrul lisan biddul insaf wasukut, har ambatan harshe shine kishiyar wato kai shiru. To wa azzikr inda ake nufi ya hada dubin azzikr bil qalbi wa bil lisan, ku tuna ni'imar Allah a zuciyarku kar ku manta da ita, ku tuno abubuwan da Allah ya muku na ni'ima kar ku manta da shi, ku ambaci ni'imomin da Allah ya muku kar ku shiru ba ku fada ba, ku tuna ni'ima ta da ni muku an'amtu alaykum wanda na ni'imta ta akan ku, wannan ni'imar wanda ake musu wannan khitabi ana ta da su da ni'imar da Allah ya yi iyayen su, wanda annabi Musa wanda bayanin ta zo a wurare da dama a cikin Alkur'ani, wa qala Musa li qaumi ikuru ni'matallahi alaykum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كتنا نيمر الله ما توك كين سركي ديمو يا إن ديت إير دكو دعا متنام فرعون سنا يين كأي سنا يين كأي إنكم ماذا سنا يا راي د د د د د د د د ما تكون أتكون ونن أكوي بلائي البلاء إن أنا نفهم النعمة أتكون سأكوي نيمة ميجرمة أكوي نيمة ميجرمة دعا أبان جدوم ميجرمة cewa yanda ya tsirar da ku daga wajen alu fir'aun. Sannan Allah maɗaukakin sarki a wani wajen yake tuna wata ni'imar da yake ga musu, ya qala Musa li qaumihi ya qaumi tsuru ni'mata Allahi alaykum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin. Yayin da annabi Musa ya ce ma mutanansa ku tuna ni'imar Allah maɗaukakin sarki gare ku, yayin da ya sanya annabawa a cikinku, annabawa da tun daga annabi Yaqub san duk annabin da zai zo daga cikin zuriyata ne sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dukkan annabawa da suka zo bayan Yaqub daga cikin zuriyarsa ne daga cikin su hadda biyu na ulul azmi minar rusul Musa da Isa daga cikin su hadda uku da aka ba su littafai Musa da Isa da Dawud waja'alakum muluka kuma yasan yawo zaman su sarakuna daga cikin su har wanda aka ba shi mulkan layan bazi li ahadin min ba'di shine annabi Sulaiman wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin ya baba ya baku abinda bai ba mu wani ba daga cikin tarihi to ku tuna wannan ni'imar bayan kuma irin yanda Allah madaukakin sarki ya ambata musu ya sauka musu da almannu wassalwa suna ci daga abincin sa durba da zuma da ɗan shila ya sanya girgije yana musu inuwa yayin da suke wannan kai komo din inuwa a cikin sahara ya sanya annabi Musa yana tafiya da sandar sa da dutse ko ina yaje sai aje dutsen sai a daki dutsen da sanda sai ruwa ya kukugo sai tashar ruwa ba ta bukatar sai sun yi hakan rijiya duk inda za su tafi ruwan suna tafiya tare da su ruwa daga Allah duk wayannan ni'imomi sun karanta a cikin littafin su to ku tuna wannan ni'imar wato a cikin wannan usulubin na alqur'ani akwai wato latifa yanda kaga Allah madaukakin sarki ya soma ambaton kisar halittar sama da ƙasa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum thumma ilayhi turjaun huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa fa sawwaahunna sab'a samaawaat sana akuzu halittar annabi adam da aljanna da sauransu to a tura da wannan abin ta bude sifrul takwin bayan sifrul takwin sai ta koma kuma sifrul khuruj genesis sai exodus Exodus din shi ne aka so bayanin Bani Israil yadda Allah ya tsira da su daga Fir'auna yadda annabi Musa yayi da yanda girman sa yake da sauransu da kuma kissar Bani Israil wato da auna musu kan cewa annabi Muhammad kun san bai san littafin ku ba domin su suna sani kun san bai san littafin ku ba bai taba karanta shi ba sai aka yi zo da Qur'ani da wannan tartibi kamar da kuma aka kawo muku wannan tartibin cikin littafin ku yi tunani to shine Allah yake ku tuna ni'imata a gare ku wa aufu bi ahdi to ga abinda za ku yi ku tuna ni'ima wa aufu bi ahdi ku cika alƙawari tuna ni'imar Allah wasila ce babba daga cikin wasa'il na bautar Allah shi yasa Allah madaukakin sarki babani Isra'il kawai yace ma tuna ni'imomin su ba mutane ma gabaki daya ya ayyuhan nasu kuru ne matallahi alaikum hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard ya ku mutane ku tuna ni'imar Allah a kanku duk mutane ku tuna ni'imar Allah a kanku domin tuna ni'imar Allah shine zai saka bauta ma Allah da soyayya ka bauta ma Allah da kamalin muhabba kaji kana son Allah shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku so Allah saboda ni'imar da yake muku to mutum mutum ya tuna ni'imar Allah sai ya bauta ma Allah da soyayya kuma haka Allah ya yi mu'minai ma yace wa kuru antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasri wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun ku tuna ni'imar Allah da ni'imar da Allah ya muku yayin da kuke ba ku da yawa masu rauni a bayan kasa kuna jin tsoro mutane duk zaki jama da ku lokaci daya sai Allah ya tattara ku ya tsare ku kuma ya karfafa ku da nasararsa kuma ya azurta ku da dadadan abubuwa domin me don ku zamanto masu godiyar Allah wato ku bauta ma Allah godiyar masu shukura wanda ba ka butulce ma Allah ko mithqala dharratin to mutum ya rinka tuna ni'imar Allah wato da kuma mai wa'azi ya rinka wa'azi ga mutane ta hanyar tunatar da su ni'imar Allah wasila ce ta alqur'ani kuma wato tana bude kofofi na zuciya masu muhimmanci kwarai da gaske kai kanka wajen uslubinka ga Allah wajen yanda zaka rinka renon kanka wajen yanda zaka rinka mu'amala da Allah wajen tubanka ga Allah wajen lijinta wajen rubonka da tafarkin Allah wasila ce wannan ta yi ma kanka tarbiya ka rinka tuna ni'imomin da Allah ya maka ka tuna daya kake ka tuna abubuwan da Allah ya maka ka tuna hadarurruka da Allah ya tsirar da kai ka tuna yanda inda ba danda ba dan bada ba dan ni'imar Allah ba da yanzu kai irin wani shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga wani wanda yake yana cikin rashin yana cikin bala'i sai ya tuna ni'imar Allah akan sa yayi addu'a alhamdulillahi alladhi atani min mabtala'u bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila ana so a rinka halatta ni'imar Allah saboda mabudi ce ta zuciya wanda yake zaka sanya ka bauta ma Allah da soyayya kamar yadda ake so ka rinka bauta ma Allah da tsoro ta hanyar tuna azabarsa da girman sa da girman mulkin sa da buwayarsa to kuma ana so ka rinka tuna ni'imar Allah dan ka bauta ma Allah da soyayya ka so shi yanda ya cancanta ka so shi domin san Allah ne zaka ji kunyarsa kunyar Allah ne zaka wai zaman to ka nisanci kanka daga inda ba Allah ba baya so ya ganka a ciki na safansa Allah ya ce ku tuna ni'imata da ne ku tuna ku cika alƙawari na alƙawarin Allah da Allah ya yi ma bani Isra'il shine wanda Allah madaukakin sarki ya ambata a wurare daban-daban na alqur'ani daga ciki akwai inda ya ambata a cikin suratul ma'ida walaqad ba'athna walaqad ahada Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la'in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azdartumuhum wa aqarrabtumuhum wa aqarrabtum Allah qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum ولا شيء ميثاق وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل شيء يبين شيء لئن أقمتم الصلاة كتأيد الله وآتيتم الزكاة كباد الزكاة وآمنتم برسلي كقدت النباوانا وأزرتموهم كجرم ماتوا وأقربتم الله قربا حسنا كبام الله ككاوم باشي لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار يا في وجود نظامكم شقد لكم على الجنة فشيني نعم الله يقول أوفي وأوفوا بأهدي أوفي بأهديكم نيكم لن تكن هواء القور من قريب شتاء أشكين كسر بني إسرائيل كو أشكين ما عندك كربو تتاريين أكوني بطوري بول جونسون يارو تنتابي history of the Jews تاريين يهوداوا akwai chapter da yake musamman akan the covenant al-mithaq alƙawarin da yahudawa suka yi alƙawarin da Allah ya yi da yahudawa yahudawa suna alfahari da wannan alƙawarin cewa su ne wanda Allah ya keɓance su da alƙawarin amma ina suke ina alƙawarin kenan Allah ya ce musu to ku tuna wannan alƙawarin da kuke tutiya da shi nauyi ne fa to ku cika shi in kun cika shi ni kuma zan cika shi a cikin wannan akwai ishara gare su da duba sunnatullah sunnar Allah domin duk wanda ya san tarihin yahudawa ya san cewa lokacin da duk suka rike alƙawarin Allah Allah ya cika alƙawarin su gare su lokacin da duk suka warware alƙawarin Allah Allah ya kyale su ya sallata makiya akan su sun san irin yadda aka rinka dantsana musu azaba sun san yadda inda aka sun san wato har sun san hadarin rashin rubal alƙawarin Allah to Allah kenan a cikin adalcin sa baye ma al'umma baye wa mutane uquba sai ya yanke musu hanzari yana ishara ne gare su su wa'annan yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka cika alƙawarin da kuka yi ma Allah a harshen iyayenku to ni ma zan cika alƙawarin da ne muku a harshen iyayenku amma in kuka warware to faqad ma sunnatul awwalin sunnar Allah a cikin nan magabatan ku iyayenku ta riga ta wuce kuma za ta tabbata akan ku daga cikin alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya yi musu shine wa akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna yayin da Allah ya dauki alƙawarin wanda aka ba su littafin Allah za ku bayyana shi ga mutane ba za ku boye shi ba wannan ya daga cikin gundarin alƙawarin da Allah ya yi ma Yahudawa wanda duk Allah ya umarni da su kan su cika shi wa iyaya farhabun ku ji tsorona ni ne kadai ar-rahba war-ruhba dukkaninsu ma'anarsu shine shiddatul khawf tsananin tsoro wato ku ji tsoro mai tsanani ni kadai shine wato shine dalilin da yasa aka kaddamar da al-ma'mul aka ce iyaya aka kawo da ad-damirul munfasil ba a ce da Allah da ke farhabuni ba domin yace farhabuni za a iya yin afafi akan ta ku ji tsoro na babu laifi kuma ku ji tsoron wani ma Allah sai amma sai Allah ya ce fa iyaya farhabun ai la tarhabu illa iyaya kar ku ji tsoron kowa sai ni shine ma'anar wa aminu bima anzaltu Allah yace ku bada gaskiya da abinda na saukar shine na alqur'ani wa aminu bima anzaltu ku bada gaskiya da abinda na saukar na alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima ma'akum mai gaskatawa ga abinda yake tare da ku min at-taurat na abinda yake cikin at-taura bi muwafaqatihi lahu fi at-tauhid wa an-nubuwa shine ku muwafaqa da alqur'ani a wajen abinda yake cikin alqur'ani mai gaskatawa abinda yake cikin at-taura shine na muwafaqa da abinda yake cikin at-taura na tauhidi da annabci kamar yanda kuke tutiya cewa ku ne farkon wanda kuke yada ilimin ku ne farkon wanda kuke yada tauhidi akwai wata mata da ta rubuta tarihi wai tarihin Allah history of God mamaki. Amma ilimi, akwai ilimi a ciki, don ta kawo tarihin wato yadda al'ummomi suka dauki wato menene ma'anar Allah a wajensu, menene ma'anar mahalicci a wajensu. To ita ma kanta tana bayani irin tutiyar da Bani Isra'il suke cewa su ne farkon waɗanda a tarihin ɗan Adam suka fara ilan aka san su al'umma wadda take akan tauhidi. To in dai kuna tutiya da wannan tauhidin, to Qur'ani ya zo shi ma fa da tauhidi, gashi shi ma ya zo da tauhidi, na ka ya gaskata abin da kuke a kai, kuma ya zo da gaskata annabci. Duk annabawan da kuke tutiya da su tun daga annabi Isra'il, annabi Ibrahim har zuwa ga annabi Musa, duk ga sunan an faɗe su a cikin Al-Qur'ani. Ba a bambanci tsakanin ɗaya daga cikinsu, dukkaninsu annabawa ne daga Allah. To ku gaskata shi. A cikin wannan akwai ishara da cewa sun san cewa Al-Qur'ani ya gaskata abin da ke cikin At-Taura, suna da wannan sani din. Ga shi nan ma a cikin Qur'ani, kamar yadda zamu gani a cikin wannan sura, wala takunu awwala kafirin bihi, kada ku zamanto ku ne farkon wanda za su kafirta da shi. Ai awwala man yakfuru bihi shine ma'ana awwala kafir na, an kawo sigar ismul fa'il, ana ishara ne ga ai man yakfur, awwala man yakfur bihi, kada ku zamanto farkon wanda zai kafir, za su kafirta da shi. Farko me yasa aka ce sune farko, kada ku zamanto farkon wanda za su kafirta bayan da kufaru Quraysh sun riga su kafircewa da shi. Abinda ake nufi, kar ku zamanto ku ne farkon ahlul kitab da za ku kafirta da Al-Qur'ani, tunda ku ne farkon ahlul kitab da kuka zo kuka haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka idan kuka yi imani, duk wannan ahlul kitab har na ƙasa ta nabi da ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuna da lada. In ko kuka kafirta, duk wannan ahlul kitab da ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuna da zunubi. Dan haka duk ahlul kitab wanda suka yi imani, to su Abdullahi ibn Salam, su Dihya ibn Khalifat al-Kalbi da sauransu daga cikin Yahudawa da Nasara da suka musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna da lada irin nasu, ba kamar su ba, cikakken lada irin nasu. Waɗanda ku suka kafirta, irin su Ka'ab ibn al-Ashraf da irin su Huyay ibn Akhtab, wanda sun gani suka ƙaryata, kamar Huyay ibn Akhtab farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina, ya fita tun sassafe daga wajen su Bani Nadir, yaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Quba da shi da kaninsa. Suka je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su komo gida ba. Isa Safiya, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaji aduwullah ne, amma Isa daga baya ta zamanto matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine in matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana mata tutiya da cewa ita bai yahudi, suna aibatar cewa ita bai yahudi yace, kike in duk wanda sake gina miki haka, kike ke matar annabi ce kuma jikanyar annabi. Ita ba ta san cewa ita jikar annabi Harun bace, sai ran nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata. To ubanta Huyay ibn Akhtab da suka koma gida da magaruba, sai tace daga yanda suka shigo gida, na san cewa ba su yi magana a hanya ba, suna shigowa sai na ji baffana, wato kanin ubanta, yana tambayar shi ubanta Huyay ibn Akhtab, a huwa huwa? shi din nan shi ne? Sai ce huwa huwa. Ya ce shi din wannan shi ne, wato kowa ya san abin da ake nufi. Shi din nan da muka gani shi ne wannan annabin da dama muke faɗan zai zo, aka gaya mana zai zo. Ya ce shi ne. Ya ce to me za mu yi, me kai za ka yi yanzu, me kai shirin yi? Yace adawatuhu hatta al-maut, gaba zan yi da shi har na mutu. To da aka asani suke, to don haka irin su duk wani wanda ya kafirta shi ne Allah yake musu wa'azi, wala takunu awwala kafirin, kar ku zamanto farkon wanda za su kafirta da shi. Wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, kada ku musanya da ayoyina, kada ku musanya wato tumuni qalilan, wato shine aywaban qalila, farashi dan kankani maimakon imanin ku da ayoyina. Nan Al-Hasan al-Basri yake cewa al-kitab wala tashtaru bi ayati ay al-kutubi, littafan da Allah ya saukar, wanda a cikin su suna karanta tashi daga cikin wannan littafai. At-thamanul qalil kuwa shine ad-dunya bi hadafiriha, duniya da dukkan ajanta da jin dadinta da shahawace-shahawacenta. To kada ku musanya wannan da duniya din, kaga Allah ya kirawo wato rashin imani saboda kare wata martaba ta duniya da cewa wannan wato kamar kace ne ka kai duniyar ka miƙa lahirar ka miƙa imani maimakon imani ka kai kafirci wannan misali ne wanda zai nuna ma dukkan adam wanda ke dukkan adam ya san kasuwanci ya san saye da sayarwa ka san baka bada abin da ke wajenka sai idan abin da zaka karba ne kimani yanzu mutum ya tattara albashinsa na wata baki daya yaje fa a kududdufi kaga in yi haka sai a dauke shi a kishi gidan mahaukata saboda ya baddala abin da ke kima da abin da ba shi da kima to tamkar haka waɗannan suke suna da ayoyin Allah da imani suka miƙa shi aka ba su jin daɗi na duniya aka ba su wato wani amfani na duniya wannan a cikin kiran Allah maɗaukakin sarki da yayi da duniya cewa sam al-thamanul qalil a cikin ta akwai wulakanta duniya da cewa duniyar nan ba akan komai take ba duniyar nan ba akan komai take ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya tadni 'inda Allah janaha ba'uda ma taqa kafiran sharbata ma da duniyar nan tana da nauyin fukafukin sauro a wajen Allah Allah ba zai shayar da kafiri ko fide na ruwa ba kwankwada ɗaya ta ruwa shi kafiri ba zai sha ba saboda kafiri ba shi da karimciya ba shi da karama wajen Allah to duniya ku babu karama a wajen shi sai Allah ya ba ma har wanda ba shi da karama a wajen kuma wannan yana nuna abin da yake wajaba ga mutum wanda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kan cewa mu ji tsoron duniya kar mu yaudaru da ita domin gashi santa shi ya sanya waɗannan yahudawa suka je suka musanya imani da kafirci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da sayyidina Umar ya zo ya gan shi yana kwance akan ɗanbenansa jikinsa ya yi ruɗu-ruɗu da alamar tabarma wadda aka yi mata da aka saka ta daga kabar dabino mun san kabar dabino ba irin kamar kabar gwace wadda sai an sa ma ruwa a ciki ta yi laushi ita wannan ruɗu-ruɗu za ta sa jikinka ya yi ba za ka kwanta cikin ni'ima ba sayyidina Umar ya duba ya ga ɗakin ba wani abu sai wata 'yar ragaya sai wata 'yar sarkar ruwa ga kuma tabarma ga yadda take ga yadda sai ruɗu-ruɗu a cikin ta yace ya rasulullahi ka roki Allah man Allah ya dan wasa'a maka wasa'a ma al'ummarka ga Kisra da Kaisar ba su kai komai ba ba kafirai ne amma ga irin ni'imar da suke zaune a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ya miƙe yace aw fi shakkin ibn al-khattab aw fi shakkin anta ibn al-khattab kana shakka kake ne ibn al-khattab ko yaushe ne karanta wannan hadisin yana daga cikin ayoyin da nake gani na wato isa matuƙa na gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake din da Allah yake masa walal akhiratu khairun laka min al-ula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi mu'amala a waqi'an da ita ya yadda lahira ta fi masa duniya dan haka bai dauke ta akan komai ba shi yasa manzon Allah ya miƙe yake kana shakka ne ibn al-Khattab waɗannan waɗanda Allah ya gaggauta musu jin dadin su ne a nan duniya a cikin wannan aya ta da muhimmanci mu san yadda Allah madaukakin sarki ya turanta mana duniya ko mu dauke ta a haka kada mu mu'amalar wanda zai zamanto yana ganin duniyar akan komai sune to in yi haka ya zamanto almajirin yahudawa dan sune wanda duniya ta tarke musu ido wa iyaya fattaqun ku ji tsoro na ni kade a taqwa bayani ya riga ya gabata akan ma'anar taqwa wala talbisul haqqo bil batil وتكتموا الحق وانتم تعلمون kada ku tudanya gaskiya da ƙarya kuma kada ku boye gaskiya wala taktumu alhaq wa taktumu alhaq ay wala taktumu alhaq kada kuma ku baye kada kuma ku boye gaskiya wanda yake shine wato sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamun an hali kuna sanin cewa gaskiya ne nan a hani a na farko tukuna an yi umarni aka ce ku yi imani kada ku kafirci waɗansu malamai masu usulul fiqh sun kafa hujja da wannan ala da ayar cewa mukumul mukhalafa ba hujja bane tunda an ce ku yi imani ma'ana kada ku kafirci kenan ko to amma gaskiya Allah ya saka cewa kuma wala ta abin nan wa an yuri ma bima an zatu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi an ce an yi umarni da imani kuma aka hana su kafirci saboda haka wanda suke cewa akwai mafhum za su yi umarni da imani mafhumin sa kada ku kafirci, to amma amma sai Allah ya saki cewa kuma kada ku kafirci, saboda haka ya nuna cewa babu mafhum. Inda da mafhum al-Qur'ani baya isnadi, baya ambato a wajen da yake kamata ya yi ikhtisari, wannan babu balaga. Al-Qur'ani kuma balaga ne, inda a ce in an riga an faɗa abu akwai shi a ciki, a cikin abin da aka faɗa ka sake faɗan sa, wannan aibi ne wajen balaga. Saboda haka sai suka ce babu mafhumul mukhalafa. Da mafhumul mukhalafa da ba a ce kuma wala takunu awwal kafirin bihi, wannan ba hujja bane, wannan takidi ne. Allah yana maimaita ambaton wannan dan ya karfafa cewa kamar yadda aka umarce ku kuyi kafirci a kuyi imani, kuma wanda yake umarni da kafirci ya kunshi hani da kafirci, to na sake ce muku kuma balo balo kada kuyi kafirci. Saboda haka takidi ne, dan haka babu hujja ga wannan malaman. Kamar inda waɗansu malamai suke musu raddi, babu hujja a cikin wannan aya. Malaman Hanafiya su ne suke da wannan ra'ayi, don gaza aka ce musu ai imani, aka ce musu fi imani kada su yi kafirci, kada su sayar da ayoyin Allah, to kada su musanya addinin Allah da bin duniya. Bin duniya ya hana su bin addinin Allah, son duniya ya hana su bin addinin Allah. Shine suna zaune suna jin daɗin shugabanci na addini, idan suka zo suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shikenan an manta da su, sai dai sun zamanto mabiya ne, wanda su ne ake bi. A cikin wannan kun ga akwai wato hatsari ga wanda ilimi zai bayyana gare shi, ya kan cewa idan ya bi jama'an nan za ta dare, a kyale shi, a rabu da shi. Domin yawanci abin da yake faruwa kenan ga mutanen da suka da ilimin su yasa suka tara jama'a, tun suna yi dan Allah sai su rinka yi dan jama'a. Su ga kan cewa to kada su zo su yi abin da jama'a za su tarwatse ta bar su, ba san cewa ba su zo kawo jama'ar ba, Allah ne ya koro su ya kawo su. Kuma lokaci daya in Allah bai zai da kai ba sai ya kore su, to amma su sai su ɗauka cewa dabarar su ne da wayonsu. To wanda suke haka sun yi abin da Yahudawa suke, wala tattaru, to shine kuma Allah ya hana wala tattaru bi ayati tamanan qalila. Sannan kuma Allah ya ce wala talbisu al-haqqa bil batil, hani na uku kenan, kada ku cuɗanya gaskiya da gaskiya da ƙarya. Wato akwai gaskiya kuna da ita, shine abubuwa da ke cikin littafin ku, wanda a cikin sa akwai sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bishara da zuwansa da umarni da imani da shi. Bil batil, ƙarya wadda ke cikin kuma kuna tare da ita, shine abinda kuka shirya na cewa ba za ku yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, adawa za ku yi da shi. In ya bayyana ba daga cikin ku ba, ku Yahudawa ba za ku yi da shi ba, ku cuɗanya shi a haka. Wannan ɗaya daga cikin misalai ne, daga cikin abubuwan da suke yi shine su karya abin nan, su karya bakinsu wajen karatun littafin Allah, dan abinda Allah ya faɗa sai ka ɗauka ba haka ya faɗa ba. Kamar yadda Kirista suke yi, suke cewa in the beginning there was the word and the word was with God and the word was God. Daga farko akwai kalma ta Allah, kalmar tana tare da Allah, kuma kalmar ta Allah ce. Sai suka harrafa, sai suka shigar da ƙarya a cikin gaskiya, suka ce da farko akwai kalma, kalmar tana wajen Allah, kuma kalmar ita ce Allah. Sai suka yi Trinity, suka bauta ma annabi Isa, suka ce annabi Isa Allah ne. To shine irin wannan tahrifin, kamar yadda za su zo su ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum, sai su kamar sun ce assalamu alaikum, nan ku sai cewa su kai assalamu alaikum, mutuwa ta tabbata a kan ku, wato ku halaka ku mutu. Duk wani daga cikin talbisul haqq bil batil, al-labs shine wato al-khalq, shi yasa aka ce ma al-labs, aka ce ma wato al-labs da shi da gabash duk ma'anar su ɗaya ne. Ƙarshen dare ake ce masa haka saboda wato cuɗanyar duhun dare da kuma hasken rana. To a zo a kawo maka abu, abu na gaskiya, amma a shigar da ƙarya a ciki, to wannan yana daga cikin uslubin Yahudawa, yana daga cikin uslubin Yahudawa. Duk wannan a tsoratar da mu su ne, a bayyana mana ɗabi'arsu, don haka don mu yi hankali da su. Sannan hani na huɗu, wala taktumul haqq, kada ku ɓoye gaskiya. Shine kun san sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to kada ku ɓoye. Daga cikin kamar yadda suka yi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu, wani mutum sun yi zina, mace da namiji sun yi zina cikinsu, sai suka ɗora su a kan jaki, suka ɗaure su a cikin mangalar jaki, su biyu aka ɗauko gawayi, aka sa gawayi a fuskarsu, sai baƙiƙin aka rinka yawo da su, wai wannan shine sakamakon zina. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ce yanzu tsakaninku da Allah wannan shine kuka samu a cikin littafin ku da Allah ya saukar muku cewa wanda ya zina abin da za a yi masa kenan suka ce eh sai annabi ya ce to fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku kawo at-taura a karanta ta inda gaske kuke sai kawo at-taura sai ɗayan su ya sa dan yatsan sa kamar wato irin wayarika fiji ne nan ko inda ayar da sai magana akan jefewa nan ya danne kar a gani sai ɗaya daga cikin musulmi ya ce daga hannunka daga nan inda ka tane daga cikin yahudawa wanda suka musulunta ya ce daga hannun naka ya daga ki ga ayatul rajim a nan wajen saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne farkon wanda zan tsaye da shari'ar annabi Musa yayin umarni da su aka jefe su to wannan shine kitmanul haq da suke yi ba wai kawai duk abin da ya danganci akwai abubuwa na gaskiya da dama da suka koye wanda yake ba sa yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a nan wajen bai sa ku karin kan haka suka ce to ai lokacin ne mun san cewa an rubuta mana rajimu to amma zinar ta yi yawa manya-manyan mutane manya-manyan malamai sarakuna masu kuɗi masu kima su ne suke zina in muka rika bin su muna karkashe su muna jefe su to ya zani yau in mun iya taɓa wani gobe za mu samu wato dutse da ba za mu iya ture shi ba saboda haka sai muka ce mu koma hankan cewa idan muka ce manya-manyan mutane a yi musu hukuba daban ya ku bayi a yi musu wata hukuba daban babu adalci saboda haka sai muka ce to duk mu manta da wannan mu kawo wata hukuba wanda yake za mu daidaita a kansa kowa da kowa a yi masa suka canza mu hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala a wajen wa taktumul haq nan a imamu suyuti ya fassara ta da cewa ma'tufa ce akan hanin da aka yi wato kada ku yi hani shi yasa ya kaddara la ne ce wala taktumul haq waɗansu malamai kuma sun yi iradinta da cewa wannan wawu ɗin wawun ma'iyya ce kamar lam ɗin da ibnu malik yake cewa kalatakun batlan wa tudhira aljaza kalatakun jaz'an wa tudhira aljaza kada ka zamanto jarumi kuma ka rinka bayyana ragwanci ka ai la takun batalan kada ka zamanto jarumi wa ma a zalika tuthirul jaza sannan kuma tare da haka ka rinka kuma bayyana ragwanci inda kai jarumi ne ka bayyana jarumtaka to wannan kamar wato Allah madaukakin sa a wannan ma'ana shine wala taftumu wala talbitul haqqa bil batili wa ma a zalika taftumuna wa ma a zalika taftumul haqq sai zamanto taftumuna mansub ne mansub bi an mudmara wujuba to sai dai da yake da nasba da jazma da alama sai ce hadfun nun ce saboda haka zaka iya kaddara ta zaman to majnun ko kaddara ta zaman to mansu to a wannan ma'ana wato kada ku cudanya gaskiya da ƙarya sannan tare da haka kuma ku ringa boye gaskiya kun ga wato a haka a wannan ma'ana abinda take yi illa ya mu gusta na farko gaskiyar da kuke so ita kun tabbatar da ita kanta bata tsira ba kun cudanya ta da ƙarya sannan wanda kuka kasa cudanya ta da ƙarya kuka kasa rikitar da ita kun rufe ta saboda haka ina ba za a taɓa samun gaskiya kenan a wajen su ba domin wanda suka iya sun ci wata gaskiya sun cudanya ta da ƙarya wanda suka kasa cudanya ta da ƙarya sun rufe ta saboda haka ba a taɓa samun gaskiya a wajen su a wannan ma'ana a wannan fassara ya zama to an da ƙara wato bayanin munancin aikin وانتم تعلمون ان هذه كنا سنكن شوا ده ابنده كوكي اي با ديدي بني واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين كوي تاي ده صلاه كو با ده زكاه كما كوي ركوع تاره ده ماسو ركوع اقيموا الصلاه واتوا امنيه ده تاي ده صلاه الصلاه كما يندي غباتا من كان تاي تشي wannan ibada wanda muke yi asalin ma'anarta addu'a wazzaka kuma shine ambatonta na farko azzaka daga tazkiya ne daga zaka yasku idan nama wa zada idan ya karu abinda yasa aka ce mata zakka daga numu karuwa saboda abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma na qasama lum min sadaqa ba wanda duk ya taba tawaya saboda sadaqa saboda ba da zakka duk shekara ba ana daukar kashi biyu cikin 100 kashi biyu da rabi cikin 100 na zakkan mutum to haka idan mutum ya tsaya surar ta kullun yanzu 2.5% yanzu kenan na dawo 98.97% nake da shi 97 da rabi badu ma aka sake cikin wannan aka sake rage wani sai ya koma 90 nawa kenan badu ma aka sake yin haka sai mutum wannan sai ya sanya shi ragwanci ce kai in ana haka har lokaci da zai zo zai koma zero kenan bayan shekaru sai ya koma zero to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ma naqasa malun min sadaqa wannan wato khuduha qa'ida ku dauke ta qa'ida daga Allah wanda asdaqul sa'a abinna wanda sadiqul masduq ya bayanin ta dukiya bata tawaya bata raguwa saboda sadaka. Maza Allah daukakin sarki ya sifanta cewa idan mutum yayi sadaka yana sanya ta ne a tafin Ar-Rahman, sai Allah ya rinka renonta kamar yadda ɗayanku zai rinka renon abin nan raƙuminsa har ta yi girma ta zama babba. Haka Allah yake ma sadaka, in ka sanya ta a hannun Allah haka zai ta renonta. To ma'anar abin da sa aka ce ma zakka saboda tana ƙara dukiya. Daga cikin ma'anar zakka kuma akwai zakka idza tahura, mutum ana ce masa zaki ai tahir, wato tsarkakakke, saboda tana tsarkake wanda ya bayar da ita kuma tana tsarkake dukiyarsa. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ka dauki ka karbi zakka daga cikin dukiyarsu kana tsarkake su kuma kana yi musu tazkiya, shine wato kana tsarkake su daga miyagun dabi'u kamar ruwa da kyashi da gaba, kuma kana tsarkake dukiyar tasu daga rashin albarka. Ga abin da aka ce mata zakka kenan. Allah ya ce wa Yahudawa, wato kuma ku zo ku shiga cikin, wato wannan an ce musu ne ku zo ku shiga cikin wannan addini wanda ya kunshi waɗannan ayyuka wanda ke so ya shiga shikansa, sadaka, yin sallah da bada zakka, bayan ma kuma ku bada zakka kuma warka'u ma'ar raki'in, ku yi ruku'u tare da masu ruku'u. Ar-ruku'u shine al-inhina, sunkuyawa shine asalin ma'anarsa a lugha. Suna cewa shaykhur raki', wato tsoho wanda yake baya iya miƙewa. Haka ko waɗanda suke idan girma ya zo Allah yakan jarabce su da irin wannan, sai ga wato sun rukufa suna tafiya amma kuma a durƙushe suke, amma kuma a tsaye suke, saboda haka babu bambanci tsakanin tsaye wasu da durƙusansu, shine ma'anar ruku'u. Amma a cikin shari'a shine sunkuyawa, mutum ya sanke sunkuya bayansa, ya sanya hannayensa akan tafin hannunsa, ya zamanto lam yushkhith ra'sahu wa lam yusawwibhu, kamar yadda Aisha ta bayyana ruku'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza raka'a lam yushkhith ra'sahu wa lam yusawwibhu, amma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruku baya dago kansa ya daga shi sama haka, ba kuma ya tunkui da shi can kasa, sai ya zamanto ya sanya shi lebur da bayansa. To wannan shine ruku'u, sannan ai tasbihi a ciki, subhana rabbiyal azim, qara wa bihamdihi, kamar yadda Imam Ahmad yace ana la aquluhu, bana karawa. Domin me ya Imam Ahmad yace? Domin ingancin sa akwai rikici a ciki, tunda hadisin dai na Hudhayfa ne a cikin as-sahih, subhana rabbiyal azim, a cikin sunan Abi Dawud sai ya zo wa bihamdi da wani isnadi da Imam Abu Dawud yake cewa wannan ziyadar fi nafsi min hashai, a cikin zuciya akwai wani abu akan ta, amma waɗansu daga cikin malamai sun inganta ta kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace babu laifi. Wannan shine ruku'u. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ku yi ruku'u tare da masu ruku'u, wato ku sallah da masallata. Wannan ayar waɗansu malamai sun kafa hujja da ita akan wajibcin sallar jama'a, cewa sallar jama'a wajiba ce, bai halatta mutum ya sallah shi kadai ba sai in saboda uzuri, wanda yake wannan shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal, da kuma shine mazhabar Zahiriya, kuma shine ra'ayin daga cikin as-sahaba Abdullah ibn Abbas da Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Mas'ud, duk ra'ayin suke da waɗansu su ma daga cikin sahabbai. Ibn Rajab ya ambace su idan wannan kuma shine as-sahih, kamar yanda abin da muka yi bayani ne cikakke a wajen karatun umdatul ahkam. Wannan aya ta tana daga cikin hujjojin da waɗannan malamai suka kafa, cewa tunda Allah yake ku yi ruku'u tare da masu ruku'u, wato ku yi sallah tare da masu sallah, wato in za ku sallah ku zo ku yi sallah tare, kan mutum ya je sallah shi da kai a gida. Shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yace yin sallah a cikin jama'a tana daga cikin sunanul huda. Sunanul huda yace laqad allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunanul huda wa inna min sunanil huda as-salawat as-salat fi hadhihi as-salat haythu yunada bihinna, yace daga cikin sunnonin shari'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana shine yin sallah inda ake kira zuwa gare shi. To wannan ay sallu ma'al musallin Muhammadin wa ashabihi, ku salla tare da masu salla, shine Annabi Muhammad da sahabbansa sahabbansa ridwanullahi alaihi.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم
ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق الله وانا آية تاسوكا اتكما لمن يهوداوا سنكا سنكي سنكي ما يوانسو مسلمي دنجنسو دكتكم مسلمي تاسكمسو اثبتوا على دين محمد ودوما اتكين أن الدين النبو محمد فإنه حق دومنجس كياني to shine sai Allah ya so Allah ya so sai Allah ya ce musu atamuruna an-nasa bil birr yanzu kuna kwarin ka horan mutane bil birri da wato aiki na nagarta al birr shine jima'ul khair abin da tattara dukkan alkhair nan abin da ake nufi shine al-imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tansawna anfusakum wa tatrukunaha fala ta'murunaha biha amma kuma kuna barin kawo ku kuce mutane kuje ku imani daidai ne amma ku kuma banda ku baka umarta kawo kanku da haka wa antum tatluna alkitab alhali gashi kuna karanta littafi at-taura shine at-taura wa fiha alwa'id ala mukhalafati alqawli bil-qawli al-amal a cikin at-taura kuma akwai wato narkon azaba akan wanda zancen sa yake saba ma aikin sa afala ta'qilun dan me baka hankalta ai su afi ilaikum dan me baka hankalta ku gane wato mu wato mugustin aikin ku fatarji'un ya zama to kan cewa kun daina yin wannan abu فجمله الاستفهام محل الاستفهام الانكاري فجمله النسيان اي واتو ابندا ake musu inkari shine yanzu dan me za ku rinka barin kanku ba ku horanta da yin aikin alheri amma ko sai ku je kuna horan wadansu shi ake musu inkari ba ane musu inkarin umarni da kyakkyawa din ba umarni da kyawa ba a inkarin sa ko ga wanda baya yi an bayyana wato rashin yin ka kyakkyawan aiki wannan ba za a wannan ba hujja bane a ce ba za ka yi umarni da kyakkyawa ba domin umarni da kyakkyawa kyakkyawan aiki ne aiki da kyakkyawa kai aiki da wannan kyakkyawan aiki ne abinda ake so a hada dubiyan to idan kai dayan baka dayan ba duk kana da laifi idan kana yin kyakkyawa amma baka hanawa baka hana abe baka umarnin wadansu su yi kana gani ba sa yi ko baka umarnin su su yi nan wajen kana da laifi in hukuma ta za ta haƙi da kai idan kana yi idan kana umarni kana tawazi amma kai kuma duk abin da kake faɗa baka yi to nan ma kai ma kana da laifi wanda kai hada dubiyan baya yi baya umarnin shine sharrun nan wannan aya tana daga cikin ayar da take mai tsanani akan wato malamai da masana da masu wa'azi domin Allah madaukakin sarki yayi musu inkarin rashin aiki alhali kuma suna umarni da aiki rashin aiki da kyakkyawa kuma alhali suna umarni da kyakkyawa aiki din kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya ku wanda kuke imani me yasa kuke faɗan abin da ba ku aikatawa ya isa matuƙa wajen kiyayya ga Allah ya zama to kuna fadin abinda ba ku aikatawa wato Allah baya son wannan haka dalika annabi shu'aib Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata ba so ne bana nufin in saba muku ga barin abinda ku nake umarta ku da shi ba, in ce ku yi kyakkyawa amma kuma ya zama to kan cewa ni kuma in je ne wani abu daban. In uridu illa al-islah, fa abinda nake so sai in kawo gyara mustafa. Wato makumi anan ya zama duk wanda yake zuwa ya ce ai kaza ai kaza ai kaza, amma shi kuma ya koma gefe, ya koma gefe ta sharholiyar sa, yace ai ai aka san mutane sai an ji an gaya musu haka, sai su dauka kan cewa abin nan in baka faɗa haka ba sai a dauka kan cewa an tara ilimi ba a karatu ba a aiki da shi. To wannan barna yake a baya, kuma annabi Shu'aib ya ce in bana nufin in saba muku da abin da kiran ku zuwa gare shi, gyara nake so. Wato makomi ka je kana gaya mutane shi abu, kai kuma kana saba wannan ba shi kake ba, to barna kake yi ba gyara kake yi ba. Kawo gyara shine in kace ayi ka zama to kai ne farkon wanda zaka ce. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mata abin nan wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin, da wannan aka hore ni ne farkon masu musulunta, shine farkon wanda zai idan zai yi wani abu sai ya shine farkon wanda zai aiwatar kafin tukuna mutane ba kafin ma ya gaya ma mutane. Haka ya kamata malami ya zama to malami na Allah. Shi yasa kamar yanda yazo a hadithin Usama bin Zaid cewa za a jefa wani ɗan wuta, za su zo su samu wani daga cikin ɗan wuta su ga wato abin nan hanjinsa cikin ya fashe, hanjin ya fito yana juya shi kamar yadda jaki yake juya wato dutsen nika, haka zai rinka juya hanjinsa a cikin wutar jahannama. Ɗan wutar jahannama ya zama to abin kallo wajen ɗan wutar jahannama har su manta da tasu azaba. Suna cewa kai kuwa ba kai ne kake zuwa kana ce mana abin nan ku shiga addinin musulunci, ku daina saban Allah, ku daina zina ba, ba kai ne kake gaya mana haka ba, ya ake kuma kake nan tare da mu? Sai ce kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum anil munkar wa kuntu ati, ina ce muku ku yi abu nake ku yi aiki nagari amma ni ko bana ni, ina hana ku ku yi aiki mummuna amma kuma ni kuma abin da nake yi kenan. Kaga ya zamanto shi kansa wajen ɗan wuta abin kallo ne na azabar da Allah madaukakin sarki yake ne. Dan haka wannan kamar kuma a wani hadithin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu yin wannan Allah zai zo, za a zo da zarto na wuta a rinka wato yanga ya galeban su, sai ake cewa al-khutaba, masu hutuba wanda yake kuma ba sa aikata abin da suke kiran mutane zuwa gare su a cikin hutubar su. Allah ya kiyaye mu. Wa antum tatluna al-kitab al-gashi, kuma kuna karanta littafi afala ta'qilun, dan me ba ku hankalta? A cikin nan akwai ishara da cewa dukkan wanda yake yana da ilimi amma kuma ilimin sa bai sai aiki da shi ba, to wannan bashi da cikakken hankalin sa akwai tawaya a ciki. Kuma a cikin nan akwai muhimmancin amfani da hankali, shi yasa za a ga ayoyin alqur'ani za a ga suna da irin wannan, suna karewa da irin wannan ma'ana afala ta'qilun afala tadab afala tadakkarun, wato mutum ya rinka amfani da hankalin sa da tunanin sa. Dan haka ne ma addinin musulunci ya sanya kiyaye hankali daga cikin shikashikan wato manufar addinin musulunci. Duk abin da zai gurbata hankali ba a yadda da shi ba, ba a yadda dukkan abin da zai gurbata hankali ba. Domin me? Domin hankali shine yake wa mutum da baibayi daga abin da bashi da kyau. Kuma koyaushe duk abin da aka ce zai gyara maka hankali, duk abin da aka ce zai kyautata maka hankali, ka neme shi. Domin hankali shi zai abin da ya sama Larabawa suka kira al-aql, al-aql kenan. Al-aql daga iqalud dabba, wato daga dabbobin dabba shine suka kira al-aql aql, kuma suna kiransa al-hija, suna kiransa al-hijr. Hal fi dalika qasamun li dhi hijr, a cikin wannan akwai rantsuwa ga mai hankali. Al-hijr wato al-hajib kenan, katanga shi yasa aka kirawo hankali katanga, tana tsare ka daga abin da bai dace ba. Kuma aka kira ta an-nuhya, mai hana mutum abin da bai dace ba. Har haka harshen larabci, wato harshen larabci ya dace da fitra, hatta ma'anonin abin da yake kawowa abubuwan ma'anoni ne wanda suka dace da fitra. Wasta'inu bisabri wassala, ku nemi taimako akan al'amuranku bisabri da wato haƙuri, shine hafsun nafsi ala ma tukra ala ma takra, mutum ka tsare ranka akan abin da baka so, akan abin da ran baka so ka tsare shi. Rai baya so ranka kana abin da asuba ka tashi ka je kai alwala cikin duhu da sanyi, kai alwala ka ta masallaci, ranka baya so abin da ranka yake so shine ka sake abin nan, ka sake sabon numfashi da sabon kwanciya, ka sake ka buɗe sabuwar shafta ta bacci, abin da yake so kenan. Ranka baya so ka tashi, to ka tsare ranka akan wannan shine as-sabr. Abin da ranka baya so, baya so ka sa hannunka a cikin aljihu kana kirga kudin nan, ka duba ka duba ka duba, wannan ba yadda su zaka yi. ba jin daɗi za ka yi da su ba, rai baya so, to ka tsare ranka akan wannan kai, rai baya so ka fita ka je kai jihadi, watakila a kashe ka, a jiji maka ciwo, matanka ta zamanto abin nan zawarawa, ƴaƴanka ta zamanto marayu, rai baya son wannan, ka tsare kanka akan wannan. To wannan kuli Allah shine Allah yake wasici da shi. Wassala kuma ku nemi taimako akan al'amuranku da sallah, shine wannan ibada. أفردها بالذكر تعظيما لشأنها الله يكيب أن تشتد أنبت وسبب الجرم مع الأمر انت. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عذبه أمر بادر إلى الصلاة من ظل صلى الله عليه وسلم يكيب أن تشتد الأمر يواتو سننت أقريش سي قرقوا يتواق صلى. وما حديث أبن دعواتو سبب ورود انت رانا ياكم أحزابني حديث حذيفة musa ya rana yakin ahzab rana ce wanda yake an hunalika tuliyal mu'minina wa zulzilu zilzalan shadida, an yi mu'mine jarabawa mai tsanani, an girgiza su girgiza yadda ya kamata. Tunda da a cikin daren ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zai fita ya kawo mun labarin kafirai na bashi aljanna, ba wanda yake cikin sahabbai. Bayan an yi shekara 13 a Makka, an yi shekara 5 a Madina, ana labarin wuta da aljanna, sun san aljanna ba san ta ba, yace wa zai tashi ya kawo mun labarin mutanen nan aljanna ta tace, ba wanda ya tashi. Sau uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kun san abin ya isa matuƙa, shi yasa Allah shi da kansa ya faɗa yake hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Hudhaifa, ya Hudhaifa tashi ka kawo mun labarin mutanen nan, yace to babu makawa daga da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya saboda ka ya tashi domin da sun fahimci kan cewa ai kwaitarwa ce ba dole bane, to tunda kwa dole bane kowa sai ya loki, amma yanzu da aka ce wajibi ne imanin su ba zai sa saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ka ya tashi ya tafi. Yace da ya dawo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin, sai ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah, yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu amrun fazi'a ila as-salah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan al'amari ya tsananta a gare shi, sai gaggawa ya zuwa ga sallah. Ali ibn Abi Talib yake cewa laqad ra'aytuna yawma badrin wa ma minna illa na'im illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bata yusalli wa yad'u Allah. Yace na gan mu ranar yakin Badr dukkanin mu bacci muke yi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana yayin yana sallah yana roƙon Allah, saboda kashi gari za a gwabza da kafirai, gwabzawa ta farko. To saboda haka sallah ita ce hanya mafi gaggawa wajen neman taimako, domin a cikin sallah akwai hanawar alfasha da munkari, wanda wannan zai sa ka zamanto waliyin Allah. In baka saban Allah ka zamanto waliyin Allah. A cikin sallah akwai tafsiri na arziki, wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu, kai umarni abin nan, kai umar ka umarci iyalanka da sallah, kuma ka daure a cikin akan yin sallah din, ba ma roƙonka, ba ma tambayarka, ba ma neman arziki ciyarwa daga gare ka, arziki Allah baya nema daga wajenka, shi Allah yake nuni mu ne ma muke azurka, wato sanadiyar sallah. To raka tana ta daga cikin sabubban arziki, dan haka kaga kenan hanyoyin neman taimako suna nan cike a cikin sallah. Shi yasa idan an roƙo da dewa daga cikin salaf kan cewa idan al'amari ya tsananta gare su, da sai ga sun tafi sun yi sallah. Abdullahi ibn Abbas da aka kawo masa labari cewa dan uwansa Qutam ibn Abbas ya rasu, yana halin tafiya, ana gaya masa rasuwar bayan ya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ya ganga, sai ya karkace daga hanya, ya sauka daga kan taguwarsa, ya yi alwala, ya salla raka'a biyu, sannan ya dawo ya hau taguwarsa, yana karanta wannan ayar wasta'inu bisabri wassala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah yake wa innaha lakabiratun, ita sallah wallahi mai girma ce, wato dawwama akanta da kiyaye ta yanda ya kamata, yin ta yanda ya kamata abu ne mai girma, illa 'alal khashi'in, sai akan masu tsoron Allah. Ba in ba mai tsoron Allah ba wanda zai sallah irin yadda ake son ka. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana, ai manzon Allah madaukakin sarki ya bayyana mana irin sallah yadda ake son ta, alladina hum fi salatihim khashi'un, masu kaskantar da kai a cikin sallarsu. To haka kaga wanda zai sallah yana zancen zuci, ba zai zama to khashi' ba, don khushu'i a zuciya yake, wanda yake zancen zuci babu khushu'i tare da shi, khushu'i ba a gaba yake, a zuciya yake. Dan haka idan mutum ya zuciyar ta kasance da zancen zuci, bai zamanto yayi wannan kushi yayi sallata ta zamanto ta al-khashi'in inda ake so ba, ce ta Allah ya shi kansa ya sifanta da cewa innaha lakabira, ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda nahwa wudu'i hadha thumma qama fa salla rak'atayn la yuhaddithu nafsuhu fiha bi shay'in ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi, duk wanda ya alwala irin wannan alwalattawa sannan ya tashi ya salla raka'a biyu bai yi zancen zuci a ciki ba za a gafarta masa abin da ya gabata da zunubansa abin da ake nufi da rashin zancen zuci ba wai kar ka tuno ba kana tunowa ta ici kamar yadda malamai suka faɗa amma ba kai iske sani ba ka kama waccan tashar ka kama waccan ka kama waccan wato bai kama tashar ba ko da in zancen zuci ya zo yana zuwa ka ije shi sallah fa nake yi a gaban Allah fa nake munajati nake da Allah shi kansa wannan ka rinka tunatar da kanka akan wannan ka rinka zance da zuciyarka akan wannan to wannan ikbali ne akan sallah to wanda yayi wannan to shi yasa ka kaga in dai gashi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga yadda ake so sallar ta zaman to kaga fa aiwa inna hala kabira hakika ita sallah mai girma ce illa alal khashi'in kuma suran Allah haka dalika dawama akan ta kiyaye ta musamman sallar asuba da sallar isha a cikin jama'a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallar ta fi kowace nauyi akan malaka akan munafikai masu gaskiyar imani su za su iya yi amma wanda imanin su babu gaskiya a ciki dawiya su kiyaye sallar asuba da sallar isha a cikin jama'a suwane ne alhashiyin din nan alladina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda suke da yaqini kan cewa za su sadu da ubangijin su annahum mulaqu rabbihim cewa su masu sadu ne da ubangijin su azanna anan wajen bi ma'anal yaqin wara al mujrimuna an nar wa fa dhannu annahum muwaqi'uha mujrimai suka kafirai suka ga wuta zato suke a lokacin za su shiga cikin ta sun sani haƙan yaqinan cewa cikin ta za su shiga to dan kaga zan yana zuwa da ma'anar yaqin kuma anan wajen ne wato ma'ana ba wai suna zaton cewa su za su sadu da ubangijin su ba a'a suna da yaqini za su sadu da ubangijin su wato ɗaya daga cikin sababin khushu'i shine ilimi ɗaya daga cikin abin da yasa ka samu khushu'i a ciki wato ka kaskantar da kai ga Allah ka ganin girman Allah shine ilimi ne yaqini al yaqin baya zuwa sai da ilimi ilimi abin da zai gadar kenan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama masu tsoron Allah a cikin bayinsa kadai sune malamai alladina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un kuma su yazuwa gare shi da su kuma wannan su malamai sun fassara as-sabr a cikin waccan ayar da cewa ita ce ha ita shine azumi sun ce wasta'inu bis-sabr was-salah ay wasta'inu bis-sawmi was-salah domin al-madana sallallahu alaihi wasallam ya sifanta azumi da cewa sabr ne as-sawm ni as-siyam ni as-sabr ko da kina shakka akan ingancin hadisin amma dai abinda ke cikin azumi as-sabr ne shi yasa ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka ce a masu azumi ana ba su ladan su bi ghairi hisab saboda Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab masu hakuri Allah yana ba su ladan su ba tare da gwargwado ba dukkan sauran ayyuka Allah yana fadan ladan su amma banda azumi azumi cewa ya asawmu li wa ana ajidi bi azumi na wani ni zan yi sakayya a cikin sa to sakayya azumi kuma bi ghairi hisab saboda hakuri ne an ce ma yahudawa wasta'inu waɗansu malamai sun fassara wannan isti'ana din ay wasta'inu alal iman ku nemi taimako wajen yin imani da waɗannan abubuwan guda biyu as-sabr wanda yake shine kasrul shahawa ku hana kanku bin sha'awa was-sala wanda yake shine wato kasrul takabbur karya girman kai domin abubuwan da suke hana mutum bin gaskiya shine imma al-kibr wa imma ash-shahawa al-kibr girman kai to girman kai sallah za ta karya shi tunda kaskantar da kai ga Allah ne sha'awa kuma azumi zai karya ta shi yasa ma aka ce wa marasa aure kai azumi faman lam yajid fa alayhi sawm fa innahu lahu wida samari ki ta azumi marasa aure domin yana karya sha'awa to wannan kuma abu wannan taimako ne na wato ka samu tawalu taimako ne na ka samu san Allah da bin Allah ka iya bin Allah saboda in ka karya sha'awa wannan zai saka ka bi Allah wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin ku ji tsoron rana la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba ta wadatar ma wata rai komai wa huwa yawmal qiyamah na'am ya bani isra'il ya ku bani isra'il ya ku ayyan annabi yaqub udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'ima ta da ne muku nan an ni'ima ya fadi ta da wato sigar mufrad amma ma'anar ta al-jins saboda haka ma'anar ayar ku tuna ni'imomi na da ne muku ba wai ni'ima ce guda ɗaya ba dukkan jinsin ni'imomi da ne muku to sai dai yake sunan jinsi a nan wajen jinsi ne jam'i wato ku tuna dukkan nau'o'i daban-daban na ni'imomin da ne muku wanda ne ma wato su ne wato wanda suke a cikin kun san su a cikin tarihin ku بالشكر عليها بطاعتي كقولي مونني إمر تانير بيا أقريني وأني فضلتكم على العالمين كما تواني نافي في تاكو واتو إيا ينكو كينام على العالمين أكن واتو تالكي أي آلة واتو تالكن زامنو تندا يهو بنو إسرائيل الله بيبي بتاسو أكن الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبرا الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله ياتي موسو كنتم خير أمة أخرجت للناس كوني بيا الأمة دا تبتد سيدة متاني كما قال الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله كوزو كنا تكا الأمة 70 دفع جباتيوكو أتكين ذكا ونا الأمة وكوكا في قوة الخير وكوكا في قوة كرمتي دمت أي أوجان الله سوى دعاك أبن دعاك ندي أي أزام نوسو سؤال الله يفي بيدا دون أي أين دع الله يكي أي قودة عن نباوة دون عن نبي دزيزو دقا تكين سزيزو سوى دعاك الله يفي بيدا أكن سوران تاريسينو أنه دابن سوني محل نظر الله su Allah madaukakin sai a cikin sunan Allah yake sa annabawa yake sanya salihai yake sanya siddiqai yake sanya ashuhada ba a samu wannan jinsin a wadansu a wadansu mutane kun ba su ba a wancan zamanin saboda haka Allah ya fitar su akan talikai da wannan ma'ana wa taqu yawman la tajidi nafsun an nafsin ku ji tsoron rana wanda ku ji tsoron wani wuni wanda wata rai ba za ta wadatar ma wata rai komai ba huwa yawmul qiyama shine ranar alqiyama haka ranar alqiyama sifarta take واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي نفس لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه هكا وانا رانا تكي وتري بذات ولا ترمك وتري كوى بكوى ما تتنسي هيكي كوى كوى جرمان علاقة جبدي علاقة هو دقا اما قولي شكي فكنت تكي ولا يقبل منها شفاعة باء كربان شيتو أي ليس لها شفاعة باء تد شفاعة باء تد شيتو باء الفرماء باء الفرماء أو النرانة قوترين ولا يؤخذ منها أدل باء كربان في الداء باء كربان فنسا مثل يميق هنا باء كاليشي باء هراجي باء بيا هراجي كذا بيا هراجي أبتدك أكي كابيا كاشا ولا هم ينصرون باء وند ذي كشي akan abin da aka yi maka yazo yace zai taimake ka yace a shi za a kama ya masa haka bari in zo hana ba wanda zai iya hanawa a cikin wato ranar kiyama an kuma tata da wa'annan sufi an kore shafa'a waɗansu masu ganin alqur'ani da ido daya sun yi amfani da wannan ayar suka ce babu ceto kwata kwata tun daga shi Allah ya ce wa la yuqbalu minha shafa'a saboda haka babu wanda duk wanda ya tabbatar da ceto ya saba ma alqur'ani wannan ganin alqur'ani da ayar da ido daya ne القرآن يتبتد شيء الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويكي تتوى أو جنس أمبا بإذن سبا كما الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون باتا ينشي تسيد واند الله يهدد شيء ولا يشفع عنده ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من إلا لمن أذن له ceto baya amfani a wajen Allah sai ga wanda yayi masa izini sai Allah ya yi izini saboda haka akwai ceto ceto sharadin wannan ceto wanda ya tabbata alqur'ani ya tabbata da shi kamar da ayoyin suka nuna ya zamanto al-iznu lishafi ai izini ga wanda zai shafa'a din shine manzon Allah ya shafa'u indahu illa bi izni wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la baya ceto baya amfani a wajen sai ga wanda yayi masa izini يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا أولا رانا شيتو بايا أمحانا دقوة سيواندا الرحمن ويمت إذن يدوانا ثانو تنشو على الإذن للشافي نبي الرضا للمشفوع له شيواندا دائما شيتان الله يدد شي أتي ما تكتشيتواني بوشي ذو يتشي إناواني كبا ذن شيتشيش إنا باواندي إسيواندا شيء الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى بس أين جدو تيجا وندا الله يددش شيء الله يا يدتش وكتشتوان فنزلت جدا ثورة هذه كنا القرآن إنك تورد إنك تارة دليلا تسمع تبتدي جدو أما وانا أير نزلت جدو أبابو جدو تنا باعك ربنا جدو أيجا وندا فيك كاتري وندا الله يددش مبا باعك ربنا جدو قريش باع موسى الفرما باعك ربنا هراجي باعك تنفيديا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم waɗanda suka kafirta da suna da abin da ke cikin sammai da ƙasa baki daya da kwatankwacin sa tare da shi domin su tsira daga azabar ranar alkiyama ba za a karɓa ba da gare shi saboda ka kaje kenan babu zancen ake ka bada haraji a fitar da kai wala hum yunsarun ba za a taimake su ba ma'ana ba wani wanda zai yi fushi yazo yace ya isa yace dan me za a sa wani a cikin wuta a fitar da shi saboda yana ganin ya isa a ba su da wannan ba wanda ya sai ma Allah wannan wala hum yunsarun ayyumnauna min azabillah ahna su daga azabar Allah a cikin wannan ayar bayan an akwai wato at-targhib wa at-tarhib akwai aikar da su ta hanyar suna su da su ni'imomin Allah cewa Allah nan fa shine yayi muku kaza yayi ma iyayenku kaza yayi muku kaza yayi muku kaza duk da mun me domin sun bi manzannin sa saboda haka kuma kenan fa baban ba daban bane kuma in kuka yi haka Allah zai muku to sai kuma gargadi dama haka alqur'ani yake a ciza a hura ayi at-targhib ayi kuma at-tarhib sai kuma aka ce to kuma fa in fa ba ku ba ku ji tsoron rana ku ji tsoron ranar alkiyama wanda ke kun san za a maida ku kuma ga sifarta Allah madaukakin sarki ya bayani sifofinta to abin da ya zo nan gaba duk gabaki daya kisan bani isra'il ne wanda yake a cikin ta kuma akwai ayoyi a gare mu domin babban aya da koyaushe ya kamata a musulmi ya rinka halartowa a cikin zuciyarsa in ya tanta kisan bani isra'il ya tuna fa cewa waɗannan mutane a wani lokaci fa a wani zamani na duniya su ne fa waliyan Allah Yahudawa wanda kuke gani a wani zamani su ne waliyan Allah amma da suka juya ma Allah baya suka juya ma annabawan Allah baya duba yanzu inda suke kowa zai ambace su zai ambace su da la'ana ne kowa zai ambace Yahudawa zai ambace su da la'ana ne dan haka mu musulmi mu wato muna da aya a cikin wannan yanzu mu ne a cikin mu ne ake samun waliyai a cikin mu ne ake samun siddiqina wa shuhada wa salihin saboda me saboda alkitabu was sunna da Allah madaukakin sarki ya bamu da zamu juya baya gare shi haka kuma zamu zamanto bal mu zamu zamanto ma asharru min al-yahud domin wanda muka karkace daga gare shi hanyar da muka karkace ta fi bayyana duka hanyar yahudawa karfin gaskiyar da ke ciki da ayoyin da ke cikin alqur'ani da sunna sun fi abin da ke cikin at-taura da injila domin manzon Allah madaukakin sarki cewa inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwa a cikin duk jafan Allah babu kamar alqur'ani saboda haka idan muka juya baya sai mun zama to aswa min al-yahud mala Allah kuma Allah ya ci kansa a cikin tafsirin suratul juma'a yayi ishara ga wannan a wajen fadin Allah madaukakin sarki مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين يجي وأن اليهود وافا أن بصوا أي كده التوراة سكي واتي ده إذا الله يمكن أن نمونا مثالا موكو بقى كنا أن بصوا أي كده القرآن إذا مكي واتي ده شيء نام مثالا كيف ناس مونا Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon dinka Allah ya nuna mana kariya kariya ya bamu ikon dinka sarki ta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar Allahu akbar Hayya 'alal falah
Assalamu alaikum. An kawo ainihin wani makuli wani Allah na mota ya san rubuta wanda a cikinsa, wanda ya san ya yi mata makulinsa na mota sai zai kudi alamar za ta yaba shi. Assalamu alaikum.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كفما أنت تنبيوي أقوي يوم ودك يمكن فمتين أنصار الدعوة واندا بيش كلاس كيد أو كان نوين ياد أو كان نوين ياد تفسير مان جافر أشكين جدا جنريديو التلفزيون نهي اي تي أشكين وطن أزم الرمضان yau shekara kusan uku kenan kuma alhamdulillah Allah ya sanya albarka na yanda ake amfana da wannan karatu. Wa'annan ƴan uwa sun nemi a jawo hankalin ƴan uwa musulmi mahalarta wannan majalisi mai albarka da kuma ma sauran wanda ba sa halatta ga wanda zai gaya musu, suna neman taimako domin ɗaukar nauyin waɗannan karatu. Za a zaga da akwati domin a nemi taimako din, sannan kuma ana neman wanda ma suke ganin a wanda yake ganin shi zai iya ɗaukar nauyin, in wanda zai zo ma ya buji irje ce shi ya ɗauki nauyin wanda za a sa a gidan rediyon Freedom ko wanda za a sa a gidan rediyon Tirani ko wanda za a sa a talabijin ɗin AIT. To da Allah wanda duk yake da abin nan ikon wannan ko CTV wanda Allah ya bashi iko kuma zai yi wannan, to sai nemi ɗaya daga cikin ƴan kwamiti ɗin ko Alhaji Kabiru Barkun ko Ado AK ko kuma ya zo can masallacin gadon ƙaya, za in ya samu in ya zo a nan ofis na kusa da masallaci ɗin, abinda zai ɗauka abinda zai iya bayarwa sai a bashi receipt, kuma zai ɗauki nauyin abin nan ɗin ne sai a haɗa shi da ɗaya daga cikin waɗannan ƴan uwa. Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon a yi domin shi dai taimakon sadaka mafi kyau sadaka kamar yadda wani malami mai yake faɗa Sheikh Muhammad Mustafa Shinkiri Allah ya kiyaye shi, yake cewa babu sadaka da sarki irin sadaka ta wajen harkar ilimi, saboda ta amfaninta yana ta'adda ba ta'adi ba ta'adda, to yana kaiwa ga wasu kuma koyaushe za ka ga ba za ka san iyaka musamman a wajen sha'anin harkar kafofin yaɗa labarai ba ka san iya waɗanda za su je ta amfana. Ya zama to kanta kai ne sanadiyar shiryar wani. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon taimakon addini. Wannan ɗan'uwa yana cewa assalamu alaikum, shi tambayar sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina yunfiquna amwalahum. Za a fara zagayawa yanzu domin neman taimako na ansarud da'awa na sanya tafsiri insha Allah. Allah ta'ala ya ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Yace wai shin wannan tana nufi ne cewa duk wanda yayi wani aiki dan riya wato dan mutane su gani a yaba masa yayi ridda kenan? Aya ba ta nuna yayi ridda ba, tana tifanta yin riya, yana tana tifanta halin wanda suke yin wannan riya din ne, cewa walladina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas, masu ciyar da dukiyarsu domin mutane su gani, wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, ba ta imani na gaskiya da Allah da ranar lahira. Domin wanda ya riya imanin su da Allah da ranar lahira bai zama to cikakken imani ba, bai zama to imani na gaskiya ba, shi yasa ne ma aka kira riya din ashirkul akbar, amma ba ta fitar da mutum daga cikin addini, da ta zama to ashirkul akbar ba sai idan mutum ya zama to cewa ga baki daya wato bai yi imani da Allah din ba, irin ya zama to irin munafikai wanda ke dama imanin nasa da Allah ba na gaskiya bane itlaqa. Amma mujarradin aikin riya yana daga cikin ashirkul akbar, ba ya cikin ashirkul akbar al-mukhrij min al-millah, mai fitar wato shikaramin shirka ba babba ba wanda suke fitar da mutum daga cikin addinin musulunci. Wannan yana tambayar cewa faɗin Allah ta'ala wa tara Musa qawmahu 70 rajulan li miqatina falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Yana neman bayani akan wannan ayar. To wannan bayani dai zai zo in muka zo tafsirin suratul Araf, amma a taƙaice wannan yayin da mutanen annabi Musa suka bauta ma ɗan maraƙi bayan yaji yayi yaji miƙatin Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya bashi at-taura kwana 40, ya dawo ya sami suna bautar ɗan maraƙi ya kona wannan dan maraƙin kuma waɗanda suka yi wannan mummunan wanda suka yi wannan ya musu narkon azaba innal ladina takhadhu al-ijla yanalhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa dhalika najzil mubtarin sai kuma ya zabi mutane 70 daga cikin bani Isra'il dan su je su tuba ga Allah akan abin da mutanen su suka yi mutanen su sun yi zunubi su kuma sun zauna a cikin mutanen nasu da su wanda ma suka yi inkarin da suka ce cewa inkarin zai rarraba kai suka yi shiru suka ja baki suka daina to sai ya zabi mutum 70 su je su tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da suka je wajen tuba zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki ya ba su umarni na Taurat annabi Musa ya gaya musu suka ji zancen Allah domin su zama shaida ga mutanen su cewa hakika sun ji da mutanen su samu yaqini sai annabi Musa ba shine kawai yake gaya musu ba suka ji zancen Allah sai suka ce to annabi Musa ka nuna mana Allah mana balo-balo mu ganshi tunda har mun ji zancen ka nuna mana shi mu ganshi balo-balo to shi da suka yi wannan sai kururuwa a sa'iqa sai ta same su tsawa ta same su daga sama duk suka faɗi a sumammu wa idh qultum lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun to wannan shine ake ishara ga nan wajen falamma akhadhatkum ar-rajfa qala rabbi law kunta ahlaktahum min qablu wa iyyaya wato ba sa'iqa in ce kawai ba sa'iqa ita ce tsawa rajfa ko ita ce girgizar kasa dubiyun aka hada musu saboda girman abin da suke wa harra Musa sa'iqa annabi Musa ya fadi sumanni to falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya da kaga farko sai suka ce ya Allah da ka so ya sai ka halaka mu dani da su gabaki daya kace in hiya illa fitnatuka tudillu biha ay law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna Allah kar ka halaka mu saboda abin da wawaye suka aikata a cikin in hiya illa fitnatuka fitna wato jarbawa ce irin taka ka shirye da wanda kaso ka batar da wanda kaso sannan yayi tabarru'i ga Allah anta waliyuna faghfir lana wa hamna wa anta khayrul ghafirin kai ga cewa da shi ne ma'ana wannan kuma yana tambayar cewa wai sha hudu ga watan sha'ban Allah yake yin bayanin yake bayanin wanda zai mutu a wannan shekarar da wanda zai yi arziki da sauransu shi malam wato nisfu sha'ban dai wanda ake cewa wato daren nisfu sha'ban shine laylatul mubaraka fiha yufaku kullu amrin hakim amran min indina cewa a wannan dare din ne ake rarraba dukkan wani al'amari na hukunci saboda haka suka ce a wannan daren ne aka ruwaito cewa a wannan daren ne ake fadan ake rubuta wanda zai rayu da wanda zai mutu da wanda za a yarwata masa arzikin sa da wanda za a shirye da shi da wanda za a fatar da shi to wannan tafsirin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ballantara ma ayyana zai cewa laylatul nisfu sha'ban ce cewa ita ce laylatul mubaraka abinda yake jama'irin mufassirin suke na tarafi ce laylatul mubaraka ita ce laylatul qadr inna anzalallahu fi laylatil mubaraka inna kunna munziri to ta dace da inna anzalallahu fi laylatil qadr alqur'ani na fassara junan sa ita laylatul qadr ne ita ce laylatul mubaraka wannan shine tafsirin da yake mafi rinjaye wajen malaman tafsiri domin shine akan sa jama'irus salaf suke babu na hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana cewa laylatul mubaraka ita ce laylatul nisfu sha'ban ko shine daren da ake waɗannan abubuwa a ciki kuma irin waɗannan abubuwan bai halatta mutum ya aiki da su ba ko ya imani da su ba in babu masdari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna gani yanda ake cewa abu wanda yake na ghaib idan ma sahabi ne ya faɗa ba a yadda a babu wannan magana ta sa hukuncin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan sahabin baya riwaya daga bani Isra'il sannan za a babu wannan hukuncin magana annabi sallallahu alaihi wasallam har aka kafa shari'a da ita to wannan ba irin wannan bace ba ma ba riwaya da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai da suke dangana wannan ya zuwa ga fadin manzon ya zuwa ga abu wanda yake ya tabbata a cikin shari'ar mu ballantana har mu ce wannan an kafa hujja da shi a tabbatar da wani al'amari na shari'a to dukkan ko wani aiki da aka yi babu al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam babu al'amarin shari'a a ciki to wannan shine bid'a shine makruh man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad
duk wanda ya aikata wani aiki da babu al'amarin babu umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa ba za a karba ba. Amma haka garin nan jiya inda aka ya cika da azumin nisfi Sha'ban ba shi da asali, azumin nisfi Sha'ban ba shi da asali, wala wannan sallar ana yi wannan sallar daren nisfi Sha'ban raka'a dubu a raka'a ɗari da ƙurwar lawan ƙafa dubu ko wata raka'a ƙurwar lawan ƙafa goma, sannan kuma a karanta Yasin sau uku. Ta farko da niyyar cewa Allah ya sanya ka zamanto sa'idi dan aljanna ba dan wuta ba. Na biyu idan Allah ya rubuta maka cewa a wannan shekara arzikinka kaɗan ne, to Allah ya goge wannan ya sanya ka cikin wanda arzikin za ka zamanto mai yawa. Sannan na uku tsawon rai ne kar ka mutu a wannan shekarar ne, na manta da Yasin sau uku din da ake faɗa. To duk wannan abubuwa ne wanda duk ba su da asali. Bai halatta mutum ya wani aiki wanda yake ya gina shi a bisa wani itiqadi karatun Yasin mujarradin irin waɗannan niyoyi din karatun Yasin da daddare yana da asali. Mutum ya karanta Yasin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a Yasin fi lailatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wannan hadisi ne ya inganta bi majmu'i turuqihi. Wanda ya karanta Yasin a cikin dare za a gafarta masa abin da ya gabata da zunubansa. Ka karanta Yasin da wannan niyyar mutlaq daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yayi. To amma ka ce wannan dare ne da a wannan daren ake wannan addu'a. In kuma a ce ya tabbata a ce wannan yana cikin shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma a rasa hadisi guda daya ingantacce da zai fada, a rasa wannan bayanin a cikin tafan fuqaha, a rasa wannan bayanin a cikin littafin al-azkar na Imam an-Nawawi da irin su Riyadus Salihin da sauran da faida suke magana akan irin wa'annan ibadat da ake na amalul yawmi wal laila, to wannan dalili ne akan cewa shi da asali. To da haka abinda ke cikin ingantaccen sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu ga barin abinda zamu je ni ta karuma ni ta lalube kuma lalube a cikin duhu ya wata ran kana lalube a cikin duhu wata ran muci ji za ka kamu mai wankan ka kamu mai wankan ka tara idaje wata ran muci ji za ka kamu. Allah ya shirye mu hanyar rubutu cikin
wannan malam babu ya ku ce a tsawo da wani kuma cewa a sana ci sai da juma a kula dan gora
wannan juma ce ba wancan ba
a cikin ce wannan cin gora
to
a kula dan gora wato kwada tambura wani
a kudi ne gada tambura a shi ne kwada tambura
kwada tambura ko gada tambura wa
gada tambura
a yi duk wani da wasan da gada tambura
akwai sanarwa cewar wannan juma'ar Allah ya yarda akwai masallaci da za a bude za a fara sallar juma'a ciki a gada tamburawa saboda ana kiran yan uwa wanda suka samu iko je su sallar juma'a a can domin za a fara sallar juma'a a wannan masallaci. Malam Abdul Wahab da Malam Abdullahi Saleh Pakistan su suka bada abin nan cewar ai wannan sanarwa su suka bada wannan sanarwa. Saboda haka dangane da batun na da haka yan wa wato irin wannan wajibi ne wato a rinka bayani ya rinka zuwa. Akwai littafin da Sheikh bin Baz ya rubuta akan wannan at-tahdhir min al-bid'a wani yana ma an fassara shi zuwa Hausa. Kamar irin wannan shine kamar abinda kamar irin bikin da ake yi na Lailatul Isra a 27 ga watan Rajab ake a rayar da wannan dare saboda ranar 27 ga watan Rajab ne ake Isra. Ibn Hajar ya tabbatar da cewa Isra ranar 27 ne bai tabbata ba. Ya kawo akwal na malamai inda magana ce ta malaman sira. To tunda ko bai tabbata ba da wata hujja zaka kebance 27 ga ce shine daren Isra'il kuma wa aka taba ji yayi wani biki yayi wani wata kebantacciyar ibada a cikin wannan. Wato kaidar addinin nan koyaushe abinda ya kamata mutum ya rinka komawa zuwa ga malamai magabata. Irin su Imam Malik in ma baka je zuwa ga sahabbai ba ka tsaya ma daga cikin a'imma al-a'imma su fahawul amsal sai Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Sufyan al-Thawri, Hammad ibn Salama, Abdullah ibn al-Mubarak, Abu Thawr ga sunan dai dukkanin su wanda ake al'umma ta karbe su kai musu shadda idan balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabar sun riga sun kai lokacin da ba wanda ya sai ya ce ba su kai ba. To dan haka irin su waɗannan su ne ake musu shaida akan wato cewa akan kadamu sirfin suke ai koyi da su shine mutum zai san kan cewa yana kan tafarkin madarata duk ba za ka samu irin wannan a cikin adubuwan su ba. Kuma a karanta irin wanda suke tafan da suke na kalmar ganin su irin annawajir wal ziyadat ne na ibn abi zaid al-qayrawani ne risala ka ji maganganun da yake a ka ji maganganun Imam Malik a cikin irin waɗannan abubuwa din a kuma wato abinda ake gudu da irin waɗannan wato ko yaushe bid'a daya aka tabbatar da shi a cikin al'umma to ba da dadewa ba sai ga bid'o'in sun abin sun ƙara yawa yanzu gashi nan yanzu da ana maganar maulidi ana maganar maulidi a Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ka gani aka fara ai maulidin wannan shehin ai maulidin wannan shehin ai maulidin gashi ma an bude ma wai maulidin Fatima maulidin Hussein maulidin Hassan maulidin wani ne kada ira ita da haka duk za ka ga addinin ya zama to wani abu daban abinda yake an san tabbas magabata da shi an san tabbas magabata da shi tunda an san tabbas waɗanda suke kafin Sheikh Abdul Qadir Jilani ba su maulidin sa ba tunda ba a haife shi ba kuma a cikin zakwai da su Imam Ahmad da sauran bar wanda ba suka zo bayan sa wanda suke su ne mabiya Sheikh Abdul Qadir Jilani din ma na sosai din ba su maulidin sa ba amma sai daga baya kuma an zo ayin to ta haka ake canza addini wannan ayar da aka tambaya akai na abin nan a waqtar Musa qawmuhu 70 rajulan li miqatina dalilin da yasa ba shine waɗanda suka riki dan maraki suka kirkiri wani abu bayan annabin Allah annabin Musa suka fara wani abu ba da izinin annabin Allah ba suka yi abinda manzo Allah yake fara man amina amalan laysa alayhi amruna suka aikata aiki da babu umarnin annabin Allah a cikin sa da yazo me yake innal ladina ittakhadhu al-ijla saynaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya وكذلك نجد المفتري waɗanda suka riki bautar wanda suka riki dan maraki suka bautar sa sai nalum ghadabun fushi zai same su daga ubangijin su wadillatun fil hayati ad-dunya da wulakanci a cikin rayuwar duniya wakadhalika najid al-muftari tamkar haka ne muke yin sakayya ga wanda suke kirkiro ma Allah daya Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa a wannan ayar yake cewa wannan ya nuna sakamakon dukkan wanda yake kirkiro wata bid'a a cikin addini cewa al-ghadabu min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu Allah ya bamu riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki alqur'ani Allah ya taimaki bayin Allah mu'minai Allah ya taimaki addinin musulunci Allah ya daukaka shi Allah madaukakin sarki kuma ya bamu ikon azumin watan ramadan da tsayuwar jiransa a fuskar tsaci da yardar sa Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin wanda yake yanta su a cikin azumin watan ramadan kamar yadda nace za mu tsaya da karatun mu na tafsir wannan makon sai Allah ya kai mu bayan sallah saboda Ramadan ya gabato nan da sati biyu insha Allah za mu shiga cikin watan Ramadan bayan sallah insha Allah lokacin za a koma karatuka a majalisai za mu dawo da karatun mu tashi daga wannan aya ta 49 ta tafsirin suratul baqara aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum amin Allahu la ilaha illa anta
akwai lecture da zan yi na